Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Za mu tashi ganta. Kila kowa da irin nashi adadin. To bari mu tashi na 91 bar mu karanta amma na san mun karanta. Hadisin Marwan ibn Hatim da maganan su da suka yi da Urwatu ibn Zubayr jayayyan su. حدثني عن مالك بن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتكرت فقال سعد لعلك مسست ذكرك قال فقلت نعم فقال قم فتوضع فقمت فتوضعت ثم رجعت منكر الجعب نعم وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول أو ابن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. حديثنا تسعين لو يأتي وحدثني عن مالك وتنبع يدي حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص من يأتي أنا أريد ما بابنس سعد بن أبي وقاص مصحف سيجا يدني موسي حكا يكي تواتو كويا شافا بابنس يأتي تويتاشي يأتي على الله wala hadisin kuma rawaita daga Malik Imam Malik radiyallahu anhu daga Nafi daga Sayyidina Abdullah ibn Umar yana cewa idza massa ahadukum zakarahu idan ɗayan ku ya shafa gabansa faqad wajaba alayhi wudu alula ya wajaba gare shi ma'ana dai Sayyidina Abdullah ibn Umar yana ganin cewa shafan gaba yana cikin abin da yake wajabta alula mun sani kamar yadda muka ce jumhurin malamai sun tafi akan wannan mazhaba ko da yake wasu sun dogara da hadisin inna ma huwa bid'atun minka suna ganin cewa baya warware alula sai idan wani abu ya faru saboda shi ma daga cikin asbab ne a ganin su to maganganu dai da yawa to amma malamai musamman ma na malikiya sun tsananta akan cewa ma rashin halaccin bin sallah ga mutumin da baya ganin alula daga musuttaka idan mutum yana ganin bai halatta alula duk da matsala ce ta sabani mun sani kuma a mazhaban malikiya musamman akwai abin da ake cewa mura'atul khilaf za mu ganshi a baya zuwa gaba wajen shine idan Imam Malik yana da ganin cewa ko a mazhaban sa ana ganin cewa abu bai halatta ba gaba daya sai a wani mazhaba suna ganin abin ya halatta gaba daya to Imam Malik yana tashi daga wannan kaulin da cewa haramun ne sai kuma ya ce abin makruh ne to amma wannan saboda maganar sallah ne magana ne mai karfi a wurin al'umma aka ce to bima halatta ba mutum ya bi sallah ga mutumin da baya ganin alula daga musuttaka saboda zai yana yin alula a bayan wanda baya da alula bayan sallah yana sallah a bayan wanda baya da sallah ganin masu wannan fatawa وحدثني عن مالك عن هشام بن قروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء yace yahay laifi yace kuma na ruwaita daga Imam Malik radiyallahu anhu daga Hisham ibn Urwa dan Urwatu ibn Zubair kaman da yanda aka sani annabihi daga babansa shi sayyidina Urwatu ibn Zubair kenan annahu kana yako ya kasance yana cewa man massa zakarahu faqad wajaba alayhi wudu wanda ya shafa gabansa alla ya wajaba akansa wannan dai duka mun yi tafasil din wadannan hadisan a baya وحدثني عن مالك بن شهاب عن سالم بن عبد الله انه قال رايت ابي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضا فقلت له يا ابتي اما يجزيك الغسل من الوضوء قال بلى ولكني احيانا امس ذكري فاتوضا رويته عن امام مالك من ابن شهاب الزهري من سالم بن عبد الله ياتي رايت ابي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضا وتنى بابانا سيدنا عبد الله سالم بن سيدنا عبد الله بن عمر Nafi kuma maulansa ne wato shi yantaccen bawansa ne amma dukansu ingantattun mazaje ne amma kuma malamai sun fi san hadisin Nafi akan hadisin Salim wato duk da Salim shi da ne na Sayyidina Abdullah ibn Umar to shi Nafi almajiri ne to amma hadisin Nafi ya fi karfi a wajen malamai shi yasa ma muka ga Sahih al-Bukhari yana ko fa malikun annabiin an sayyidi ko a ganin shi mafi ingancin hadisai a duniya shine hadisin da fa malikun annabiin an sayyade watan hadisin da Imam Malik ya ruwaita daga Nafi'u kuma ya ruwaita daga Abdullah ibn Umar ko da yake shi ma riwayan Salim ibn Abdullah din ingantacce ne kamar yadda muka ce wallahi alam sune dai mafi shaharar masu riwayan hadisi daga wajensa wannan kuma yana nuna mana cewa ilimi ba a hakar dinsa kuma ba gado bane watan maida karatu gado yana cikin abubuwan da suke kashe karatu da ilimi duk kowane abu abu ne na wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya dage ya bi sai ya samu amma ba a gado inda ana gado da ai shi'a kamar yadda muke faɗi ko da yaushe sun ji kowa gaskiya da suka ce jikokin manzon Allah suka cancanci gadan wajen khilafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dan a tabbata mana abin ba gado bane shi yasa za ka ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya istikhlafin sayyidina abubakar radiyallahu anhu sura kaidar bata cikin a ce dole sai dashi sai ga jima'ifinsa a cikin abin da yake domin kamar yadda nake yawan faɗa mai uwa musamman wanda suke makarantar tazkiya na gyaran zuciya bunuwar dake tsakanin almajiri da malami bunuwa ce ta ruhi wajen shi duk almajiri tsani na malaminsa na ruhi shi ne zaka ga ce ibnur ruhi ko saboda ruhinsa ne yake kokarin tarbiyyantarwa ruhinsa ne yake kokarin gyarawa to wannan bunuwar ruhi ne tana gaban bunuwar sufi tana gaban ta na tsatsu ta na ciki bunuwar ruhi ita ce a farko domin ruhin nan shi ne shi yasa aka tambayi wani aka ce masa me yasa kake fifita bunuwar ruhi akan bunuwar sufi yace wannan yana haihuwa na ne yana haihuwan abin da zai raya mun ya kai mun aljanna ne shi ko wannan yana haihuwan abin da dudes ne da beraye da me suke cinyewa saboda haka wanda ya tarbiyanci ruhi yana gaban wanda ya tarbiyanci jiki babu shakka to saboda haka shi ma haka dan ruhi dittari zai zama yana gaban dan sunbi din ina fatan an fahimci lafifa din Allah ya kara fahimta da saka da haihuwa annahu qala kuntu ma abdullah ibn umar yace na kasance tare da Abdullahi ibn Umar a cikin wata tafiya fara'aytu ba'da an tala'at ash-shamsu tawadda'a thumma salla afwan muna hadisin baya bara ra'aytu abi Abdullahi ibn Umar yabtasilu thumma yatawadda yace na ga babana Abdullahi ibn Umar yana yin wanka sannan kuma yazo yi alula fakuntu ya abati nace ya baba watan shi baba yana da luka da yawa ya babana a larabci yana ya abi ya abi ya abiya ya abati ya abati duk dai ya abata duka amma yujzikal ghuslu min alwudu'i shin wanka bai wadatar da kai daga alula ba tunda mun sani kaida ita ce abharatul kubra tana wadatarwa daga abharatul as-sughra wannan malamai sun yi maganganu da yawa ko da yake dai musamman Imam Malik da jamhurin malamai sun tafi akan wannan kaida cewa abharatul kubra tana ijza'i daga abharatul sughra idan mutum ya zo wanka inda ya alula ba wannan wankan da yayi yana matsayin alulan da yayi haka kuma wannan wankan yana wadatar da shi daga alula a ko da yake dawo da zahiri da wasu daga cikin ayyuma sun yi shi zuzi wanda ya hana a ce akwai ijma'i a cikin wannan matsala yace shin wankan bai wadatar da kai daga alulan ba kada bala yace iya wadatar da ni walakin ya ahyanan amma su zakari yace amma wata rana yakan faru sai in shafa gaba na bayan wankan fa atawadda wannan yasa nake yin alulan wa dadani an malikin an salim ibn abdullahi annahu qala kuntu ma abdullahi ibn umar fi safari فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى قال فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي وأنا حديث هذا جيش دقى إمام مالك دقى نافع دقى سالم وأنا إسنادي نادر جدا إسنادي من النبي صلى الله عليه وسلم أنا أشكرك واتن أكائدا ما لبين سنة سن أنوه الإسنادي كما أنا أشكرك أمانا bayin Allah watan malamai suna son ulumul isnadi ulumul isnadi shine daga tsakanin ka zuwa karshen isnadi ne ya zama mutane ba yawa kamar yanzu misali muna bada misali da yawa da sunafiyatul bukhari amma yanzu kamar misali mutumin da aka haife shi 1970 sai ya ruwaici magana ya taba ganin murtala shi gaban kasa murtala yana magana misali to kaga yana yawo kwarai ya ruwaita wanda tsakaninsa da mutuwar mursala shekara 4 ko 5 misali ko 6 to idan ya zama zai ruwaici magana zai ruwaita daga wani wanda babba ne a wannan lokacin kaga shi ma kila ya taba ganin mursala amma in ya ruwaita daga wurin wanda yake babba ne a wannan lokacin sannan daga mursala an sami nuzuli a cikin isnadi mutane sun ƙara yawa idan a misali Imam Malik zai ruwaici magana daga Nafi'u Nafi'u dan kai tsaye almajirin Abdullahi ibn Umar ne yanzu nan muka gama cewa Abdullahi ibn Umar ma hadisin Nafi'u an Abdullahi ibn Umar ya fi inganci akan hadisin Salim an Abdullahi ibn Umar ko ba haka ba dukansu almajirai ne to sai kuma ga Nafi'u har yanzu kuma yana ƙara ruwaitan hadisi daga Salim ibn Umar annalikin an salimi an abdullahi ibn umar to wannan ko da yake hadisin ya zama nazili to amma yana ƙara nuni zuwa ga amana mutanen da ke cikin isnadin wato naji ya so ya ce haddath an abdullahi ibn umar ko bai ce haddathani ba ko an ana da suke yi wanda ake ce mata tilisi ko tilisu isnadi maimakon ya ce haddathani abdullahi ibn umar kaga wannan ya zama ba gaskiya bane to sai ya ce an abdullahi ibn umar daga abdullahi ibn umar dan ya cire salimu din saboda salimun karibin sa ne bal ahadith din zamanin hadisan zamanin da salimun sun ma fi karfi daga abdullahi ibn umar din ma sun fi karfi wato kamar wani dan hadisi ne malamin ku ya faɗi magana maimakon ka ce malam ya ce kai baka ji maganan ba lokacin da ka zo riwaya sai ka ce wani dan ajin mu ya ce mun malam ya ce wannan yana nuni daga kamalan adalan mai riwaya dan in kila kuma kai ajin ka ga kowa kokari inda ka so zaka iya cewa kawai malam ya ce ko ba wanda zai gane ba kai tsaye ka ruwaita daga wajen sa amma saboda amana wannan take kara nuna karfin amanan su Allah ya kara musu yarda annahu qala kuntu ma abdullahi ibn umar fi safari yace na kasance tare da sayyidina abdullahi ibn umar wato mahaifinsa fi safarin a cikin tafiya fara'aituhu ba'da an tala'at ash-shamsu tawadda'a thumma salla sai na ganshi bayan rana ta fito yayi alula sannan yayi sallah qala fa qultu lahu inna hadhihi la salatu ma kunta tusalliha yace wannan sallah ne baka saba sallatanta ba saboda dai ko shi baya salatu duha ko kuwa yana jinkirta salatu duha kamar yadda muka sani duka wannan kaulani din akwai su akwai kaulun falis kuma qala inni ba'da an tawaddatu li salati subhi masastu farji yace bayan nayi alula na sallan asuba na shafa farji thumma nasitu an atawaddaa fatawaddatu wa udtu li salati sai kuma na manta ban kara jaddada alula ba bayan nan to wannan yasa yanzu sai ne alula na ƙara maimaita sallah a nan wurin akwai magana shin bai tuna bane sai wannan lokacin yasa yayi wannan sallan a wannan lokacin koko a'a ya tuna bayan ya idan da sallan amma bai sallan ba sai bayan rana ta fito duka matsala biyu suna da hukunce-hukunce da dama a ta'allake da su idan bai tuna bane sai wannan lokacin mun sani shi ne fali sallaha idza zakara ko man nasiya salatan aw nama anha fali sallaha idza zakara wanda ya manta sallah ko yayi bacci to yayi sallace ta lokacin da ya tuna ko ko a'a ya tuna tun bayan idan da sallan asuba amma kasancewa la salata ba'da subhi hatta tatlu ash-shamsu yasa ya jinkirta ya bari sai rana ta fito sannan yayi sallah shi ma matsala ne wanda yake musa akwai matsala sabani ne girma tsakanin a'imma a cikin wannan matsala watan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata ba'da subhi hatta tatlu ash-shamsu wala salata ba'da al-asr hatta taghrub ash-shamsu babu sallah bayan asuba har rana ta fito watan haka idan da sallan asuba ba wata sallah kuma da za a yi har sai rana ta fito haka kuma idan aka idan da sallan al-asr ba wata sallah da za a yi har sai rana ta fada anan a'imma gaba ɗaya mafi yawan su da za a kan wannan ka'ida saboda su ce ba wata sallah da za a yi idan aka riga aka idan da asuba sai rana ta fito sannan a yi sallah saboda inna ma tatlu ala karni shaytan ko kamar yadda hadisi ingantacce yake to imamu shafi'i da wasu suka tafi akan cewa a'a idan mutum ya manta da sallar katayyin fajr ko kuma aka ya zo liman ya riga ya tada ikama kamar yadda muka sani akwai maganganu da yawa idan an riga an tada ikama da katayyin fajr idan ya san cewa zai iya yin rakatayyin fajr kuma ya samu cikakken sallar asuba kuma ba zai yi a cikin masallaci ba sai kafin ya shigo ya yi sannan ya shigo ya riski sallar asuba to wasu na ganin ba laifin ya tsaya yi wannan rakatayyin fajr sannan ya riski asuba to ala kulli hal idan bai tsaya yi rakatayyin fajr ba har aka riga aka sallar asuba shin zai rama rakatayyin fajr ko ba zai rama jamhurin malamai sun tafi akan ba zai rama ba a kamar yadda nace imamu ash-shafi'i da wasu sun tafi akan cewa rama ba dalilan su na cewa za a rama Allah ya saka ma Shahabuddin al-Abadi wanda ya wallafa at-ta'liq al-bughni ala surat sunan ad-Darqutni yayi tafsilin masail din kwarai da gaske watan dogara dai gaba daya ana dogara ne da hadisin Qaisun ibn Amr al-Ansari Qaisun ibn Amr al-Ansari ya inganta wata rana ko ince ya zo a hadisi wata rana ya zo yana sallah ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan idar da sallah na asuba sai kuma ya tashi zai yi sallah sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi as-salatani fi subhi ma'an yace sallah biyu kuma yake yi yau na asuba din sai kaisunu amrin bayan inda sallah ta rasulullahi rakatai na fajr ne ban samu nayi ba shi na rama su yanzu sayyidina rasulullahi ya shiru bai ce mashi komai ba wanda wadanda suka dauka wannan shirin a matsayin takriri wadanda suka dauka kuma to hadisin gaba ɗaya jumlatan ko suka dauka wancan taqidin la salata din wannan baya tafsisin shi dalilin su cewa baya tafsisin shi dalili ne a cikin matani da sanad matanin sa suna ba a cikin sa cewa shi kanshi sanadin isnadin tukun afwan watan wanda ya ruwaita daga Qaisun Amr ibn al-Ansari shine Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi ya inganta bai ga Qaisun Amr ibn al-Ansari ba saboda hadisin akwai irsali a cikin saboda wannan irsalin suna ganin maqani a cikin hadisin na farko na biyu a wannan yadda yazo a cikin Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah kenan yazo a cikin wasu littafai kamar sunan Darqutni din da Mustadrak na Imam Hakim da wani isnadi da isnadi shine Sa'id ibn Qaisim ibn Amr ibn al-Ansari ta babansa Qaisim ibn Amr ibn al-Ansari shi Qaisim ibn Amr ibn al-Ansari shine kakan ya ayyub ibn Sa'id al-Ansari shahararren malamin Imam Malik din ko a ce muqarib mu'asir Imam Malik to hadisin riwayan Sa'id ibn Qaisim ibn Amr shi ma suna fara a cikin shi cewa Sa'id ibn Qais da'ifi hujjan sunan ba'a din sa shine rijalus sita gaba daya lam yukhrijuhu lahu hadithan watan ma mutan as-sahih sit bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn majah gaba daya ba su fitar da hadisin shi ba to kuma duk mutumin da gaba daya su suka yi ijma'i a barin hadisan sa to wannan dalili ne na fara a cikin mutumin watan laysa ala sharti rijalus sita gaba daya wallahu a'lam to wanda dai maganganu ne masu yawa mu dai abin da muka tafi a kai shine wannan fatawan na mazhabin malikiya da jamhurin malamai cewa babu sallah bayan sallan asuba har sai rana ta fito ba zai bi bane mutumin da yake son ya rama rakatayn fajr bayan ya bari idan bai samu yayi ta ba ya bari rana na fitowa ya rama rakatayn fajr shi ba laifi bane wata mazhabin malikiya sun tafi akan cewa in mutun ya rasa rakatayn fajr to shikenan zai rama su rana ta ba bayan fitowar rana amma dura da wannan hadisin la salata ba'da subhi hatta tatlu ash-shams ko da yake su suna ganin cewa akwai mukhassisat mukhassisat din da suke gani duka an ce la salata ba'da subhi hatta tatlu ash-shams to amma kuma ai akwai inda misali ya faru akai din shine misali man adraka raka'atan min as-subhi qabla an tatlu ash-shams faqad adraka as-subha wanda ya riski raka'a daya daga sallan asuba kafin rana ta fito ya sami raka'a asuba to ya sami sallan asuba to kage ba shakka wannan mutumin zai karasa sallan sa cikin fitowar rana saboda shi ana yin sallan kenan wa man adraka raka'atan min al-asri qabla an taghruba ash-shams faqad adraka al-asr wanda ya sami raka'a daya daga sallan al-asr kafin rana ta fada ya sami al-asr kage shi ma yayi salla a lokacin da rana ke fadawa kenan wannan suna ganin mukhassis to amma da ma malaman ijma'an sun tabbata da cewa ban da sallan farilla ita sallan farilla da ka tuna ta lokacin ne wajibi ta fa salliha idza zakaraha saboda ko da rana tana cikin fitowa ne ka tuna to dole ka tashi ka yi ta ba za ka ce zaka jira sai rana ta fito sannan ka yi ta ba ko da yake akwai masu ganin a zaka jira sai rana ta fito din wallahu a'lam wannan game da watan salla bayan sallan asuba kenan har yanzu tare da shi akwai maganar sallah ko bayan la'asar din shi ma ko mun sani ijma'an shi ma babu sallah watan in ba a wasu istisna'at ba istisna'at din shine sallan farilla ko kuma a cikin haramaini malamai su ma su malamai suna ganin cewa a haramaini saboda girman matsayin su bai halatta mutum ya shiga ya zauna bai tanyatu masjid ba saboda in ka zo a kowane lokaci ne zaka yi tanyatu masjid da zaka lura hanabila suna tsanantawa akan rashin yin shi yasa yanzu ko da a haram din ne in ka je a haram madani zaka yi nafila bayan asar zai yi azumar da kai a ce a'a ba zaka yi ba saboda suna tsanantawa akan rashin yin amma su malamai sun tafi akan cewa a cikin malikiya ma akwai masu ganin haka za a iya yi din wannan suna cikin watan zawatul a'ba to sai kuma bayan farawar ranar shin hatta ta ruba shamsu wannan yana ibadan mutum da rana ta fada yayin sallan nafila na tahiyatul masjid na magriba misali to wannan ma kamar yadda muka sani mas'ala ce ta saba da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa za a yi saboda hadisin dama istisna'i da ya hatta duba shamsu har rana ta fada, saboda haka da rana ta fada to na lokacin kuma nafila ya shiga, za a yi kowace irin nafila. Malaman mazhaban malikiya da wasu a'imma suka tafi akan cewa a'a ba za a yi. Dalilin da yasa suka ce ba za a yi ba, sallar magriba a mafi ingancin kaul akan ta lokacin ta guda ɗaya ne ko waqtan wahid, to idan har lokacin ta guda ɗaya ne, duk lokacin da mutum ya ce zai bar farilla ya nafila, mun sani kuma ba a barin farilla ya nafila ta iman, to in ya ce zai bar farilla ya nafila to lokacin farillan zai yi ta a cikin lokacin da ba mutsarin ta, saboda wajibin shi ya fara kawo farilla saboda waqtan wahidan take da shi. In muka lura da hadisin Jibril da muka fara karanta a farkon wannan littafin cewa magriba gaba ɗaya an yi ta hina zarabati shamsu, wallahi a'lam. ما كنت تصلي قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وقلت لصلاتي. باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. وأنا باب أنا ما كان كين الأولى دم تنيا سنبات يالنس. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وانا حديث أرو تشي لك يحيى لك إمام مالك لك ابن شهاب ابن شهاب بن الزهري لك سالم بن عبد الله لك بابانس سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول أنا كسنتي شيء ويا كسنتي نشي وقبلة الرجل امرأته ثم بات متون يالنسا وجسها بيده da shafa ta da hannunsa min almulamasati yana daga cikin mulamasan da aya yace aula mastumun nisa wa lam tajidu ma an fatayammu sa'idan tayyiba. Domin akwai bambanci tsakanin lamasa da lamasa, to akwai maganganu da yawa. Fa man qabbala ra'atahu aw jassaha bihi fa alayhi wudu, wanda ya sumbaci iyalinsa ko ya shashafa ta da hannunsa to alula ya wajaba kansa. Mun sani malamai sun kashi biyu ko kashi uku a cikin matsalar shafa, da yawa da cikin su tafi akan cewa shafa mace ko sunbatanta yana warware alula. Dalilinsu shi ne wannan aya aula musulmin fara lam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiba, wanda ya yi bafan ja ahadukum amin minkum min al-ghalib ko aula musulmin sa'a min ne farkon ayan ne. To haka ne zuwa ƙarshen aya, alakun da hali watan mulamasa yana fabbanta alula. To shin menene mulamasa din? Anan an sami sabani, wasu na ganin cewa mulamasa shine kinaya ne anil jima'i, watan mulamasa yana nufin saduwa, amma dai jaburin malamai sun tabbata a mulamasa dunan jima'i, watan shafawa da wasa, musamman saboda hadisin Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu na mutumin da yazo ya sami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa me kake gani, mutumin da yazo ya sami mace wacce ya santa ya shashafa ta duk abin da namiji ke yi da mace sai dai bai sami da ita ba. Sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai amsa ba, ana zauna nan ayatul Mu'adh bin salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layl tasawka innal hasanati yudhibu sayyi'ati wa dhalika dhikra lil-dhakirin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin sallah yace kum tawadda fa salli, yace ka tashi kai alula ka yi sallah. Saboda haka malamai suka ce to wannan yana nuna cewa watan wannan abin da ya warware masa alula. To wasu kuma suka ce a'a bai warware masa alula ba, don menene? Domin abin da yake faruwa shine watan mula masa a nan wajen da ya faru shine watan sun lura cewa watan ai aula mastumun nisa'a ko ko kun tawabba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi, saboda yau ya fi masa zunubansa ne, watan saboda mun sani alula yana kankara zunubai ko idan fa idan kasala yadayhi huqqat anhu jami'u khataaya allati jassaha bi yadihi ko idan haka, watan in mutum yana alula dukkan zunuban da yake yi, in ya wanke hannu za su fita, in ya wanke fuska na fuska za su fita, in ya wanke kafa haka na ɗaya ke nan. Na biyu kuma suka ce a ƙila ma bai da alula ne, shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tashi alula. Saboda haka wannan hadisin kadai ba zai zama ya yi ruhudi shi kadai zuwa cewa mujarradin mulamasa yana sa dole alula ba, domin ka'idan hujja a wurin malaman addini shine sai nassi ya zama qat'iyyu dilala sai ya zama qat'iyyu dilala watan abinda ake nufi da qat'iyyu dilala watan ma'anar sa yanda aka faɗi din nan karare bai da fuska biyu idan yana da fuska biyu to wanda ya rubuta kowanne fuska yana da hujja sai ga wannan nassin a nan wurin ya zama zambiyyu dilala dan mene domin zai iya yiwa mutum bai da anurani kwata kwata zai iya yiwa an ce ya tashi annula ne saboda a kankare mashi zunubansa na wannan abin da dan haka wannan kadai ba zai zama hujja ba a ganin su Allahu a'ala kamar yanda misali mutumin da ya sadu da iyalinsa ko bacci ya rinjaye shi kaga anan zai tashi ya annula wannan annulan ai annula ce ta saboda ya shiga bacci a wani yanayi na tsafta amma ba annula ne wanda yake zai nafila da ita ko zai ibada da ita ba shi yasa malamai suke da wani ladabi shahararre a kai ko suke cewa wata annula ne bawani da gaɗi duk baya bata ta annula da ɗaya ne da bayan da rihi da bawani da gaɗi baya bata ta ko aka ce ita ce wannan annulan ko wannan annulan mutumin da ya sadu da iyacin ai aula mastumun nisa'a ko ko kunta wabba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi saboda ya yafi masa zunubansa ne wato saboda mun sani annula yana kankara zunubai ko idan akwai idan kasala yadaihi hubbat anhu jami'u khataya allati jassaha bi yadihi ko idan hada wato in mutum yana annula dukkan zunuban da yake yi in ya wanke hannu za su fita in ya wanke fuska na fuska za su fita in ya wanke kafa hada na ɗaya kenan na biyu kuma suka ce a kila ma bai da annula ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tashi annula saboda haka wannan hadisin kadai ba zai zama yayi ruzi shi kadai zuwa cewa mujarradun mulamasa yana sa dole ya annula ba domin ka'idan hujja a wurin malaman addini shine sai nassi ya zama qat'iyyu dilala sai ya zama qat'iyyu dilala watan abinda ake nufi da qat'iyyu dilala watan ma'anar sa yanda aka faɗi din nan karare bai da fuska biyu idan yana da fuska biyu to wanda ya rubuta kowanne fuska yana da hujja sai ga wannan nassin a nan wurin ya zama zambiyyu dilala dan mene domin zai iya yiwa mutum bai da annula ne kwata kwata zai iya yiwa an ce ya tashi annula ne saboda a kankare mashi zunubansa na wannan abin da dan haka wannan kadai ba zai zama hujja ba a ganin su Allahu a'ala kamar yanda misali mutumin da ya sadu da iyalinsa ko bacci ya rinjaye shi kaga anan zai tashi ya annula wannan annulan ai annula ce ta saboda ya shiga bacci a wani yanayi na tsafta amma ba annula ne wanda yake zai nafila da ita ko zai ibada da ita ba shi yasa malamai suke da wani ladabi shahararre a kai ko suke cewa wata annula ne bawani da gaɗi duk baya bata ta annula da ɗaya ne da bayan da rihi da bawani da gaɗi baya bata ta ko aka ce ita ce wannan annulan ko wannan annulan mutumin da ya sadu da iyalinsa bai sami damar yin wanka ba ya annula da duk abin da zai yi ba zai bata wannan annulan ba da bacci da duka sai idan ya yi mu'awara na saduwa da iyalinsa to wannan shine kadai abin da zai warware wannan annulan to amma kuma ita annulan ita kuma ba a sallah da ita sau da haka suka ce kila irin wannan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa umurni ya tashi annula ne saboda ya watan shiga cikin zubar da wannan zunuban wallahu a'lam har yanzu wasu suka tafi akan cewa mulamasa baya warware kwata kwata dalilin su hadisan da masu akwai hadisin sayyidatuna Aisha radiyallahu anha kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Abu Dawud ko sunan Abi Dawud kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'dha nisa'ihi thumma yusalli wa la yatawadda manzo Allah tsira da amincin Allah subhanahu gare shi ya kasance yana sunbatan wasu daga cikin iyalinsa sannan yana sallah ba tare da yayi annula wannan kenan akwai hadisin tawafu sallallahu alaihi wasallam kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatufu bi nisa'ihi fa yuqabbiluhunna wa yalmasuhunna to wannan duka dai suka dogara da wadannan hadisan suka ce a'a ba su warware annula sannan ga hadisin sayyidatuna Aisha ingantacce wanda yake yana cikin Bukhari ko da Muslim da sauransu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah sayyidatuna Aisha wa hiya mu'taridatun bayna yadayhi sallallahu alaihi wasallam fa idza sajada rafa yadaha wato rijla idan zai yi sujada sallallahu alaihi wasallama sai ya dauke kafanta idan ya dawo sallallahu alaihi wasallam sai ya mayar mata kafanta ta ci gaba da hutawa ta ci gaba da baccinta radiyallahu anha to kai wannan yana nuna cewa mulamasa bai warware annula ba anan sannan akwai hadisan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Aisha gira ko wanda yace a girti qalat na'am mai man ana atara azabu ala mithlika huwa fa mithli yazabu ala mithlika ya rasulullah wanda sana kwance ta nemi sai na rasulullah ba ta ganshi ba sai gira ya dauke ta ta dauka ko ya tafi wajen wasu daga cikin ƴan uwan zaman ta saboda haka ta shiga gira ta shiga wani hali can tana cikin neman shi sai ta ji sayyidina rasulullah yana sallah yana ta nafila yana addu'a sai ta zo ta shashafa shi ta ji sallallahu alaihi wasallam sai tana shafa gashin sa ta ji ko yayi wanka sallallahu alaihi wasallam tana ta saka hannunta cikin gashin sa sallallahu alaihi wasallam to shine bayan ya tsiki da sallah yake cewa kishi ya Allah ya dauke shi ta ce a to ya rasulullah wace ce ni da bazan kishin irin ka ba sallallahu alaihi wasallam to shin kaga a nan wurin wannan duka yana na cewa mulama san kenan ba zai warwa da dalilin haka ne a mazhabin maliki aka sami qaulun salih ko wanda shi ka tsakiyar da wani biyu ba shi ka kubla yan kudur ruzu'a a malikiyan ma me yasa ka ce kubla yan kudur ruzu'a ba abu ne wanda yake akwai kubla na tarawih akwai kubla na sha'awa ko yanzu misali kubla shi yasa ake ce imra'atuhu min qiblatir rajuli imra'atuhu a wajen su mu kai da al'ada mu bane misali Hausawa da sauransu amma yanzu misali in ka sami Larabawa zai biya ku ba ya dawo daga tafiya bai sumbanci yarsa ba sai da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana kabbilu sayyidatana Fatima alaiha salam ko kuma al'adar su ne Larabawa misali kuba yana sumbatan yarsa yana runguman yarsa to wannan sumbatan da runguman ba a da sha'awa a cikin shi kwata-kwata dalilin haka baya cikin wanda zai iya warware alula ina fatan mun fahimta kamar wannan kwata-kwata ba zai warware alula dan mene domin watan kufla ne na tarabbu na tausayi amma ita mata mazanatu shahwati ne watan ita gurin zaton jin sha'awa ne saboda haka matukar mutum zai sumbaci ta mutum zai sumbaci matarsa to shi kenan ya zama a ya warware alula saboda in qasadal ladzat da yake cikin mazhabin malikiya ko to matsalar a nan wurin shi ne Imam Malik kamar yadda muka ce ya shiga tsakiyar mazhabai ne cewa ka'idar shi ta ce sha'awa zai iya warwarewa idan an nufi sha'awa a cikin wannan mata an haɗa duk hadisan kenan kaga an haɗa hadisan wancan mazhaban da hadisan wannan mazhaban hadisan wanda waɗancan suka dogara shi wato wancan wanda ya faru da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba tare da an canza alula ba da sauransu ya faru ne saboda lam yaqsudi lazzata wa lam yajidha sallallahu alaihi wasallam shi yasa sun sai da tuna fa Aisha radiyallahu anha lokacin take ba sahabbai labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu nisa'ahu wa huwa sa'im suke cewa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbatin iyalinsa cikin azumi suke ce amma kuma ayyukum yamluku irbahu kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yamluku irbahu waye ne a cikin kai mallaki sha'awan sa ba ne ne irin manzo Allah a cikin ku ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka takeice a nan wajen sai Imam Malik ya shiga tsakiyar ce waɗancan duka wanda suka faɗa manzon Allah dan dai ba wani sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da shi ba ta saki annuba ba saboda wanda suka faɗa sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda laysa hunaka qasdul ladzati kuma wa laysa hunaka wujudul ladzati shi kuma wanda suka faɗa waɗannan sauran aka ce saki annuba saboda ko dai qasdul ladzati ne ko wujudul ladzati wallahi ba to a sanna hayya fa dai hukunci muhimmi da muke son mu amfana da shi a nan wajen yawanci zamu ga misali a nan hukunci ne sai Abu Lahab ibn Umar ya faɗa kana kullu qiblatu ar-rajuli imra'atan wa jassuhu bi yadihi min al-mulamasa fa man qabala fatahu aw jassaha bi yadihi fa alayhi wudu duk in ka ga sahabi ko tabi'i ya faɗi irin wannan magana to wannan magana ne wanda yake da hukuncin rafa yana cikin awhamin da wasu suke shiga misali wannan magana sai Abu Lahab ba zai faɗa da ra'ayinsa ba saka da kaga irin wannan hadisin daga bakin sayyidina Abdullahi ibn Umar to duk da yake mawqufi ne gashi bai ce manzon Allah ne ya faɗa ba to amma zaka bashi hukuncin cewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ina fata mun gane domin shi ne ash-shari'i wannan shar'antawa ne akwai abinda in ba ash-shari'i ba bai faɗin sa kwata-kwata sai ashari ashari ko shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne zai ce kaza yana da kaza kaza zai wuri alu kan kaza ba zai warware ba amma sauraron kyautata zato da bada labarin cikin wasu abubuwa da sauran su wannan kowa zai akwai sahabbai za su yi tafi ai za su amma akwai abubuwan da dole sai daga ashari kawai to daga cikin irin wannan don haka ko da yake ya zo a zahiri mawqufi ne to za mu ba shi hukuncin hadisi marfu'i wato daga cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaji wannan magana wallahi ba musamman mun san cewa sayyidina Abdullahi bin Umar yana da cikin waqafu na jiddan dan da awali aw nawahin nabi sallallahu alaihi wasallam wato yana tsayawa daidai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya to the extent that har tufafin sa din ya sa in sayyidina Abdullahi yana tsayar da wato rawanin sa zuwa tsakiyar baya ne to sayyidina Abdullahi bin Umar ba zai bar rawanin sa ya wuce tsakiyar baya ba ko dafila yake yi a wata ustuwana wanda ake ce mata ustuwanatul mushaf a cikin masallacin manzon Allah ko to in yazo wajen baya nafila a wani waje sai a nan inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan idan kuma fiya yake yi a gari in yana tafiya to duk inda ya san kafan sai ma rasulullahi nan ya taba takawa to shi ma anan zai aje kafan sa domin dai kana wa kafan inda ya ni mai'al shi yasa baya wata ba da an ce yana faɗin magana sai ya ce naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil zabid wa tamri an yuqlaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a hada busasshen inabi da dabino a hada su wuri daya sai dai a saida busasshen inabi daban a saida dabino daban sai wani bai ji magana ba sai yake tambaya ma da kullul imam sai wani daga cikin wanda yake yake ci mishi ya ce manzon Allah ya haramta kala harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-zabibi wat-tamri an yukhlafa manzon Allah ya haramta a ci da zabib da tam dan da yake ka tabta ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace mutum cha ya imam yanzu nan kace na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-zabibi wat-tamri an yukhlafa ce eh ai ina ce na ha kai kuma yanzu ce harrama ne ina ce ya hana ni yanzu sun ga tashi ranar da kiyama za ka je ka kuro sai na Rasulullahi ka ce wannan kalmar na hadin da ya faɗa yana nufin harama ne ni ai na ce manzon Allah ya hana ni kai kuma yanzu kana mai da ya hana ya haramta saboda bai da kyau ko ka dan mutum ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya hana ka za ko manzon Allah ya hana ka tsaya kiyana balle abin da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru akai wa ma sakata an fa huwa afwan ba wanda yake da kancin yazo ya ce wannan abin haramun ne ya haramta ko ya kaza sai dai in ka zo wurin ka ce sakata an ko ma amartukum bihi fa atu minhu mazzatat ma mana aitukum an fajtanibu ko wa ma sakata anhu fa huwa afwun fa qulu an lillahi afwun kuma amarakum Allah bihi fa atu minhu mazzatat ma mana aitukum fajtanibu wa ma sakata anhu fa huwa afwun fa qulu an lillahi afwun sau da ba kyau mutum ya zo ya rika ce ma abin da ba Allah ne ya ce abin haramun ba ka ce abin haramun ba kyau watan ka'ida ne shi ne ka ce Allah da manzon Allah ba su ce komai a kai ba to kuma idan ba su ce ba to wannan abin ya shiga cikin afwul wallahi ba فحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن مسعود كان يقول من قبضه الرجل امراته الوضوء arwaita daga Malik cewa ya ishe shi ya kisan masa Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ibn Ummi Abd kana yaqulu yana cewa min qublatir rajuli wa atahul wudu idan mutun ya sunbaci ko daga sunbantan mutun ga iyalinsa alulawa ta akwai alulawa ga sunbantan mutun ga iyalinsa anan dai muna tarkizi akan iyalinsa ko saboda cire ibnatahu misali wanda ko take ba ta ma halatta gare shi ko wannan ma maganar bai taso ko wannan ai ba ma maganar ta ake yi ba nan yana da cikin balagat din Imam Malik wato balagat kamar yadda muke cewa shine hadisan da Imam Malik ya rubuce su an tariqil balagat wato cewa ya isar masa ba tare da ya ambace sunani ba suna da ne da ta'liqat din Imam Bukhari ko wace sun ma da ta'liqat din Imam Bukhari karfi domin ta'liqat din Imam Bukhari din inda ya kawo su akalla za ta samu tun uku tsakanin shi da manzon Allah ko tsakanin shi da rawin hadisin misali shi ko balagat din Imam Malik yawanci mutum ɗaya ne kawai a tsakani dan yanzu misali sayyidina Abdullah ibn Mas'ud akwai da almajiran sa kai tsaye wanda Imam Malik ya gani akwai almajiran sa kai tsaye irin su Rabi'a irin su Abu Hanifa irin su Ibrahim an-Na'i wanda Imam Malik ya rubuta hadisan su saboda haka ashe kaga irin su almajiran alqamatul waqas kai tsaye saboda kaga ashe shi imam malik ma in ya kawo ballaga din shi ya kufa yana ne da kawai nau'in hadisi musali adi Allah ya kara gane ta kuma kamar yadda muka miki fadi ko da yaushe al-hafiz ibn abdul barri yayi isalin dukkan ballagatul bukhari da imam bamuwa tamali wato duk inda imam malik yace wannan balagani balagani nan yayi isalin su saboda kai tabbata cewa muwan tamali babu hadisi mare asali a cikin sa wato duk hadisan da suke cikin ingantattu fa dadani an malik ibn shihab annahu kana yaqulu min fuklatir rajul imra'atahu wudu'u قال نافي قال مالك وذلك احب ما سمعت اليه يتي اروى ta daga imam malik daga ibn shihab annahu kana yaqulu daga sumbattar mutun ga iyalin sa akwai alula nafi yace imam malik yace wadhalika ahabbu ma sami'tu ilayhi wannan shine mafi soyuwan abin da naji zuwa gare ni dan wannan akwai ishara zuwa ga irin abin da nake fadi ko wani lokaci kaga in ka lura lafazin wannan maganar na ibn shihab shine lafazin maganar abdullahi ibn mas'ud mun lura lafazin hadisin ibn shihab shine lafazin na ibn mas'ud min qublatir rajul imra'atahu wudu amma kuma nan an jingina wa abdullahi ibn mas'ud nan an jingina wa ibn shihab saboda annan hadisin maganan tabi'i ne da ibn shihab tabi'i ne annan hadisin maganan sahabi ne saboda magana daya matani daya zai iya zuwa a wani isnadi ingantacce ne a wani isnadi mai rauni ne ko maganar shi ne saboda ba a ce ma hadisi daga duk matanin shi mai rauni ba a cewa domin ai muka lura wannan matarin misali in muna daukar inqita'i dalilin da'f muqaddara a kawo wani isnadi da ya isalin wannan matarin ba so daga matarin ballagat din nan inda ba imam malik misali ya faɗa ba ai muttafi ne tunda muttafi ne dhaifi ne ko ba haka ba mun fahimci magana inda ba a wajen imam malik misali aka wuce ne ba cikin ballagat din sa bane kaga hadisin ya zama muttafi kasancewar shi muttafi ya mai da shi dhaifi ko ba haka ba to ko da zuwa a bashi ko muttasiri ne shi kuma ittisalin shi ya tabbatar da sai aishi zuwa ibn shihab mun gane saboda in ka faɗa maganar shi kadai ne min qublatir rajul imra'atahu wudu wani zai ce dha'ifun wani kuma zai ce sahihun wanda yace dha'ifun lil inqita'i fil isnad wanda yace sahihun lil ittisali da ibn shihab saboda mafi yawan hadisan da ake zuwa a ce dha'ifi da sahihi suna da kuma wani lafazin wanda ya zo da wannan lafazin hadisin a kuma wani isnadin kuma ingantacce ina yawan ba misali da hadisan mustakhrajat dukkan hadisan sahih al-bukhari wasu al'umma suka dauka misali abu nu'aym ko ibn hinda sun dauka hadisin bukhari da muslim gaba daya sun fitar da su ta nasu isnadan amma su ba ta da sahiha saboda haka ka kalli hadisi inna mal a'malu bin niyyati wa inna ma likulli imrin ma nawa amma da shi ina ba mun da wannan dan isnadin wannan isnadin da ya rubuta ba irin isnadin Imam Malik bane ba irin isnadin sai Imam Bukhari bane misali ina ba mun da ita shi yasa misali hadisin man tabawa alayka mutaammidan sai ka ba amma da wannan nayi ai mutawatir da wannan da kaza man kaza ba alayhi mutaammidan sallat bawwa ma qala min minan nar mutawajjih ko to amma arbatun daga ajratu mubashshara min janna to amma dika isnadan al ajratu mubashshara min janna sun gani dika hadisan sun inganta ne ta isnadan ibn sayyid abdullah ibn umar ta isnadan su abu huraira ta isnadan su anas ibn malik ta isnadan wadannan amma isnadan da aka rubuce su daga al-ajrat al-mubashshara bil janna duk ba sai kai bane akwai matsaloli a cikin isnadin kan akai zuwa ga sahabi saboda kaga zaka ambaci wannan hadisin ya zama ba ingantacce ba idan kana rifarin zuwa ga ɗaya daga cikin isnadin da ba ingantattu ba kuma ce sa in bisa ɗarin dalilan da ake raunana hadisin isnadi ce sa in bisa ɗarin dalilan da zai sa a ce wannan hadisi mai rauni ne saboda isnadin sa to in kuwa saboda isnadin sa ne zai yi wannan hadisin kuma ya zo da wani isnadin ingantacce shi kan shi lafazin sa ko kuma a'a bai zo da wannan lafazin ba amma ya zo da ma'anansa a wani isnadin ingantacce
saboda sai da nace sahihun bi ma'ana ko au ma bi ma'ana irin da aka faɗa saboda ba a son gaggawa shi ta malami suna ganin makruhi ne laifi ne a ilimin hadisi da an ambaci mata nan hadisi kace mai rauni laifi kuskure ne ba a cewa haka sai dai kace da ifi ne a riwayan wani ka khassasa riwaya domin a wata akwai riwayan da yazo cikin da za akwai riwayan da kila kuma yazo da inganci wannan hadisi wallahu a'lam sai dai idan ka yi haba da dukkan asanin din shi ka san batun shi ba wani isnadi din yazo da shi ingantacce to tana sai ka ce hadisin mai rauni ne nan da yake kuma wannan kaga aiki ne mai yawa wannan shi yake sa ake ganin takhabbutun malaman hadisi mun san takhabbutu ba watan ake ganin da yawa kamar misali a Nasiruddin Albani da yake kokarin ware ingantattun hadisai da da'ifai ai wasu suka zo suka dinga samun takhabbuti a ciki me yasa saboda a cikin waɗanda ya ce ingantattu din akwai waɗanda akan ma'aunarsa ko a wani wuri su kansu kuma ya ce musu masu rauni ina fatan mun gane saboda kila ya ce musu ingantacce a nan da wani isnadi ya ce musu mai rauni a can da wani isnadi ko kuma a wannan da aka raunana a nan yana da wani isnadi kuma wanda a wani wuri ya zo kuma da inganci to haka dai abubuwan suke dan haka yana bukatun dukkan kwarai da gaske ba kasafai kawai ta hanyar kallon matanin hadisi zaka ce hadisi yana da rauni ko ku hadisi ba za a yi aiki da shi ba ya kamata mutum ya ji isnadin hadisin tukunna wa haddathani an malikin afwan babul amal fi ghuslin janaba wannan babin yana magana akan wankan janaba haddathani yahya an malikin an hisham ibn urwata an abihi an aisha ummul mu'minin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idha ittasala min janaba بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غفرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله وانا حديثاً أرمتش لك إمام مالك لك هشام بن عروة لك بابنس عروة من الزبير لك عائشة أم المؤمنين وانسا كينا إتوقشي عروة من الزبير ومعي بيانسا ومعي بيانسا anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man zalla ila da nace Allah subhanahu wa ta'ala shi kana idza tasala min al-janaba ya kasance idan yayi wanka daga janaba bada'a da ghasli yadayhi yana farawa da wanke hannayensa thumma tawadda'a kama yatawaddau lis-salati sannan yayi alula kamar yanda yake alulan sallah thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i sannan ya shigar da hannayensa cikin ruwa fa yukhallilu biha usul sha'rihi sai ya shaccaka watan usul din asalolan gashin matancan tsuron gashin farkonsa cikin kansa ke matan ba kawai saman gashin ba tun mai subu ala ra'asihi talatan rafatin sannan ya zuba kwamfata uku haka na hannu a kansa sallallahu alaihi wa sallam tun mai fidul ma ala jindihi kullihi sannan kuma ya wanke dukkan sauran jikinsa wata ya zuba ruwa a dukkan sauran jikinsa wannan riwayar sai da tuna Aisha kenan ummul mu'minina kamar yadda muke faɗi kullum wannan yana daga cikin darussa masu ban mamaki masu muhimmanci a cikin addini a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake nuna mana rabbaniyar sa sallallahu alaihi wasallam shi al-abdur rabbani cikakke ko kuka ce shine hakikanin al-abdur rabbani don mene domin shi ba ya da baqiya min nafsihi li nafsihi fi shay sallallahu alaihi wasallam ko wani makhluki in ba shi ba sallallahu alaihi wasallam yana da private affairs wanda nan kam in ya shiga daki ya kulle to kuma ba wata kamera ba wani mai riwaya da zai bi shi daki kuma ya ga ya yake rayuwa wanda yake wani yawan mutane da za a bi su dakuna a ga ya suke rayuwa da suka fito da jifan su za a rike ko saboda ana cewa shi ma wannan kuma daga cikin suturan Allah ne wannan ana cewa tajallan Allah as-sattar sai suturta mutum ya suturta shi ya rufa mashi asiri ko ba a bi shi an bibiyi rayuwarsa ba ko dalla dalla dakin dakin mu dagawa da sautawa tashi har cikin uwar daka har toilet har bayi sai da addini ya yi don mene kun inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
la sharika lahu dalika wuntuwa ana awwalul muslimin dikkarai wan sana Allah saraka ba barkiya min nafsihi li nafsihi dalilan haka ilimi yabi har murun wankan sa sallallahu alaihi wa sallam ya kauko mana karatu ko wanda kuma yana daga cikin mazaya na ban mamaki da manzon Allah tsira da insha Allah tabbata a gare shi jiya an tura mun wani abu mai ban sha'awa wani daga cikin wanda suka yi mummunan fim din da ake cewa al-fitna ko ya tuba ya koma musulunci har ya dauka makansa alƙawarin zai yi wani fim din kuma nan nuna tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya menene ya kawo haka saboda ya bi tarihin sayyidina rasulullahi a hankali da dukkan watan ba wani mahmurki da aka bibiyi rayuwarsa ɗaya bisa goma yadda aka bibiyi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani abu da shi hatta muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai da alƙawarin tuma ko ba wani abu da shi sallallahu alaihi wasallam har ya yake rabin asfi har yawan farin gashin jikinsa sallallahu alaihi wasallam sai da alƙawarin guda nawa ne ko sayyidina Anas ibn Malik yana ba adadu fi sha'ari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala fi yati illa 14 sha'aratan bayda ko har farin nawa ne farin gashi da ke cikin sa sai da aka kirga 1 2 3 4 guda kaza ne to amma ba a sami fulma ko kwara daya ba man dal ladhi ma sa aqat wa man lahu al-husna faqat muhammad al-hadi alladhi alayhi jibril ba sami fulma ko daya ba an bibiyan dalla dalla tin daga farkon sa har intikalin sa ila rafiq al-a'la ba sami kuskure ko kwara daya ba hada wa abdul rabbani ba zai yi ba ba zai yi ba bi ayyi ba insani min al-bashar sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan dai daga cikin muhimman darussa Allah ya kara amfanan mu da darussa daga rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam ya kara mana ta'alluqi da soyayyar sa sallallahu alaihi wasallam tace kana idan tasala min al-janaba sai ba rasulullahi ya kasance idan zai wanka daga janaba bada al-ghasli yadayhi yana farawa da wanke hannayensa thumma tawaddaa kama yatawaddaa li salati sannan ya alula kama yanda yake alula dan sallah oke mun fassara kuma yusilu asabi'ahu bi ma'in sannan ya shigar da yatsun sa cikin ruwa wannan hadisin yayi talkhisin hadisin maimuna sai da tuna maimuna ta kawo shi aksara tafsirin wato ne tafsirin da yafi wannan cewa sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idaktasala min al-janabati bada'a maghdi ghasl yadayhi thumma ghasala madhakirahu a watan bayan wanke hannu sai a wanke kuma inda datti yake na janaba ne bayan an wanke inda datti yake na janaba to sannan sai ai alula amma alulan a riwayar maimuna ba wanke kafa ba wanke kafa sai idan an gama sannan sai kuma a zuba ruwa watan a jiki gaba daya amma tare da farawa da mayami a fara da daman kai sannan hagun kai sannan daman sauran jiki sannan hagun sauran jiki haka to bayan an gama gaba ɗaya kuma sannan sai a wanke kafafu a gusa a wanke kafafu wannan shine yazo a riwayar maimuna wanda wasu na ganin shi wa atammu ko da yake an sami iskari shin wannan wanke kafafun sashin wanka ne ko sashin alula ne dan mun san wankan janaba ya kunshi alula da wanka ko to sashin wankan ne wannan ko sashin alulan ne to wannan sabani ne wanda bai da muhimmanci me yasa bai da muhimmanci saboda saboda kamar yadda muka sani al-faharatul kubra kamar yadda muka ce tujzi min al-faharatul saghra fahara ne girma tana ijzai daga fahara karama wato fahara alula tana wanka tana ijzai daga fahara alula to tunda haka ne ashe ba wani damuwa ko da ba a wanke kafan ba daga baya aka zo aka wanke ya zama dai kafan an wanke shi malamai sun tafi akan taslifi wato tayammum da taslis taslis ko da yake ma wurdi ya ga ta dan cewa shi a mazhabin shi yana karanta taslisi a wanka wato a ce komai sai an wanke so uku a shi yana ganin makruhi ne amma gaba ɗaya ne jamhurin malamai sun tafi kan cewa a wanka ma taslifi ake yi kamar yadda ake alula wallahu a'lam ko da yake ya zo a hadisi maimuna wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi so biyu wani yayi so uku wallahu a'lam وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة واتم
arwaita daga Imam Malik daga Ibn Shihab az-Zuhri. Ibn Shihab mun sani malamin Imam Malik ne, ko da ke Imam shi kan Shihab ne, wasu kuma ne daga Imam Malik. Watan daga Uruwa shi ne kuma farko wanda ya fara tara hadisi ko? Watan shi Ibn Shihab shi ya fara tara hadisi kamar yadda ake cewa a matsayin littafin hadisi. Ko awwalu jami'il hadisi wal adab Ibn Shihab Amir Allah Umar. Wannan a matsayin littafin hadisi amma ba yana nufin mutlaqin tara hadisi ba. Domin mutlaqin tara hadisi ne tun zamanin sayyidina Rasulullah ana tarawa. Illa ma kana min Abdullah ibn Amr ibn al-As fa innahu kana yaktubu wa la aktubu. Ko ga kuma hadisin Abu Shahid nan uktubu li Abi Shahid ko kuma hadisin da yana yi aw ma fi hadhihi sahifati. Saboda dai tun zamanin sayyidina Rasulullah ana rubuta hadisi. Wato wannan yanzu zaku ji ana fadi ana wucewa da sauri. Sai kai na karatu kuma sai kai karo da wani mustashriki wani orientalist sai ya ce maka ai hadisan ma duka ba su da asali. Don mene dan ba a fara rubuta hadisi ba shi shekara da ɗari bayan wafatin manzon Allah. Kamar yadda suke cewa saboda Ibn Shihab ne ya rubuta, saboda haka hadisai ma suna daidai da Bible. Dan Bible ma ba a rubuta shi a zamanin Annabi Isa ba, amma almajiran su rubuta sai almajiran almajirai. To shi ma hadisin mu haka ne, almajiran almajirai ne suka rubuta. Sai ta mughalaba. To dan a warware wannan mughalaban shi ne haka wancan istidrakin. Allah ya gane ta. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana wanka daga wani ina ƙwarya ko malam wanka wal farq sunan shi al farq, wato al farq yana da lita 16 zuwa 17 a cikin sa. Rifa shi ne lita, ko da yake dai ko da yake da dan bambanci kadan, mun lissafin mu gabata su ba suna lissafi da nauyin dirhami sai aukiya sai rufi to sai kulla ko to shine zaka ga ana cewa idan kana ma'u kulla taini lam yahmil al khabar ko wanda mazhaban shafi'iyya suka dogara da shi. To rufi a wajen su yana daidai da aukiya 12, aukiya 12 shi ne rukun daya, shi kuma aukiya daya yana daidai da nauyin dirhami 40. Dirhami 40 shi ne aukiya daya. In aka hada za a sami aukiya 12 sai a sami rukun daya. To rukun daya din nan yana kusa da lita, abinda yanzu ake kira lita. Saboda haka sai mu dauka lita ne kawai, dan haka wannan yana daidai kamar lita 17. Wallahi a'lam. Min al-janaba, watan daga janaba. Wannan a babin samuwar ruwa, in ko ba a sami ruwa ba sai ka ji kuma sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana yi da aqallu min zalika thalathata arqumin ko arba'a wallahu a'lam. Wa haddathani an Malik an-Nafi' an Abdullah ibn Umar kana idha ittasala min al-janabati bada'a fa afraga ala yadihi al-yumna fa ghassalaha thumma ghassala farjahu thumma madmada wastanthara thumma ghassala wajhahu wa nadaha في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. أرويت لك إمام مالك لك نافي وشيوة حدثنا عبد الله بن عمر ياكسا شيء دنزي وانكار جنبا ينا فارا واد الزبر وأفراغ ينا زبر روان على يده اليمنى يوانكي wanda mun yi magana mai yawa akan zubar ruwa a hannu ba saka hannu cikin ruwa ba a farko, ko ya zuba ruwan a hannunsa ya wanke, saboda wannan wankewan kamar yadda malamai da yawa suka tafi baya cikin wankan, shi tsaftace hannun ne don a yi amfani da shi a cikin wanka a wurin wanka. Sai yanzu turawa zai su ce ai ana ɗaukar cuta a hannu, an taɓa wurare har ma ranar wanke hannu suke da shi, muka ce ai kun makara. Sai su ce ranar musulunci ne na kawai, sai da mu wanke hannun ma a rana ba wai sau ɗaya muke yi ba, ibada ne ka yi shi wani adadi, ba a ka'ida da ka farka ma a addinin musulunci dole da wanke hannu ake farawa. Ko idan staikaza ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi ko fi ina'ihi fa inna ahadakum la yadri ayna batat yadu. Saboda mu addini ne, ibada ne wannan mu a wajen mu. To bada afraga ala yadihi al-yumna, zai zuba ruwa a hannunsa na dama sallallahu alaihi wa sallam, a sauran sayyidina Abdullah ibn Umar fa ghassalaha, sai ya wanke ta daga nan, sannan sai ya fara ibada thumma ghasala farjahu sannan sai ya wanke wurin da datti yake watan gaban sa inda datti yake zuba inda watan najasa yake thumma madmada sannan ya kuskura baki wastanfara ya istinfari shaka ruwa thumma ghasala wajhahu ya wanke fuskan sa wa nabaha fi aynayhi watan ya yayyafa ruwan a idan sa nabaha yayyafawa kadan watan dan yayyafa kadan nabaha zubawa da karfi a suna da kalmomin da in aka kara kumbura su sai su kara yawan abu ko fi ma aina ni na bafatan da karfi suke zubo da ruwa amma da an ce na baha to dan kadan yake zubowa kadan kadan thumma ghasala yadahu al-yumna sannan ya wanke hannunsa na dama gaba daya thumma al-yusra sannan na hagu thumma ghasala ra'sahu sannan ya wanke kansa thumma tasala sannan ya wanka wato wannan kage alula kenan kage ba ka kawo da salar jidan ruwa ko wannan saboda wancan yanda yake a cikin hadisin maimuna wa afaba alaihi alma'a sai ya zuba ruwan gaba daya kansa anan kage ba magana ba da abi bayani ne thumma mayasir yito amma hadis cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fi kulli shay'in ko fi kulli amrihi to sai ya zama har anan ma tayammun din yana daga cikin sunna wallahi wala wanda yasa gaba daya ijma'in malamai sun tafatan cewa da mutun zai zo zai yi wanka ko da yake wasu sun dan istisna'i ba shi aka so ba wato kawai sai ya zo zai fada cikin kogi ya fito ya fada ya nufi ya fito amma yayin yin wanka kun ga yare da nake nufi kun ga ne nan ba wai ni ya kai wajen da wajen an tsaka din ba ko an aka slim din sana ba su da wajen fakihin ko to ba da labarin wani fakihi a Kano yana zaune da malamin sai aka ga ya tashi tsauri ya ji ya dawo sai aka ya dawo jikin shi a jinciki aka lafiya aka roƙa Allah sai aka ce sai ce wallahi na tunani a shedazu ina da janaba na yi wanka ban yi niyya ba na tashi da sai ni da je ne waka shine sheikh ya ta masa dariya yace a har ka dauki ruwa wato sheikh din shi ne sheikh Ibrahim ya san kaula yace har ka dauki ruwa ka je bayi aka kai maka ruwa bayi ka shiga bayi ka ci mai kaya kar wanka duk wata niyya duk wata niyya ba a wajen saboda shi harfiyan niyya yake lura wato niyyar da wai to an aikata zina min janabati shi ne da ce ba shi a wurin sa niyya to wannan kuma kawai baki ne yana aiye da zuciya amma niyya ba a lura kan ko ai ba a yanda za a ci har ka tashi ka ce bani zaka wanka janaba an kai maka ruwa tashi kai ka ce duk wata niyya ko irin wanda za a ce bai niyya ko wanda ba za mu maliki a suke magana shi ne kawo mutum misali yana da janaba sai kaddara ta faru ruwa ya mashi duka ruwan sama misali ya ci kashi shakkar ko ko a'a sai a zo a wurga shi rijiya ko a wurga shi kogi ka ga wannan tun da ba a yi yan wanka to la yujzimu huwa an muslim janabati ina fatan mun fahimta amma inda lokacin da zai fada kogi sai niyya shi kenan a ci ba ko ba haka ba sallai gane da mu sallan alhayy kuma dalili an maliki nan huwa laka huwa na aisha ta suilat an ghusl al mar'ati min al janabati fa qalat li tahfin ala ra'siha thalath hafanat min al ma'i wa tadghath ra'saha li yadiha an tambayi imam malik yace ya asar masa ballaga sai mun yi magana shi kadan a baya an tambayi sayyidatuna Aisha radiyallahu anha an ghusl al mar'ati min al janabah shin ya mace take wanka daga janaba fa qala li tahfin ala ra'siha thalath hafanat ki kumfata uku ta wanke kanta da shi wato ta tsatsi ta kanta da shi ta sa a ko ina shiga cikin kanta wani tabbas ra sahabi ya daiha sannan kuma ta cakuɗa hannunta ta wankanta da kyau ta wanke shi da hannayenta guda biyu gaba ɗaya ta sa shi ko ina a nan wurin kamar yadda kuka sani malamai mazhabobi sun kasu kashi uku wankan janaba wannan shine haila abu ne wanda soyayya yake maimaituwa a wajen kuma ana san kannan addinin musulunci addinin tsafta ne ana san kannan shi ma a kalla dai a wata ɗaya ta tsefe shi ta wanke shi da kyau ko ba haka ba a kalla a wata ɗaya janaba ko wani abu ne wanda zai iya kararuwa kullum abin mamaki wanda yake nuna al'ummar mu na cikin jahilci kuma ya kamata kar mu raina gurbadan abin da muke da shi domin amfanin al'umma da yawa muna raina dan kadan dan abin da muke da shi ba za mu isar ba al'umma ba ko mu zabi ta shagala da wasu gardan dani marasu asali mu bar muhimman abubuwan da suka shafi al'umma yau ba ai kwana jar ba wani dan kwaya kira ne na tambayar wai shin duk mutum ya zabi da iyalinsa sai ya wanka wallahi ko wani da ya san yi wanka tambaya yake shi ne yana jin abin da wahala za a ce duk saduwa sai an yi wanka misali na'am jawai tunda ba na abin da yake yi ta saduwa tara ce mun ai to zaka in kai mun duk tunda sai yana nufin dai watan saduwa ma yana sa wanka abin da yake bayani ke in fa ba ma duk saduwa watan saduwa ma da iyali sai an yi wanka kage mai iyali ne har yana da waya ba a riga yake ba misali yana tambayar to saboda wannan yana cewa wajibi mu gaskiya kowa ya tashi ba da mafi karantar gudun wanda zai iya bayarwa cikin ilmantar da al'umma ko mu rage ma al'umma rudar da su da muke yi da masayin din da gaskiya ba su suke bukata ba to ko sai wanda aka suke gani dai makaul mashhur dai wanda yake mafi rinjani shine haiba shine za a tsefa kai don garuwa ya shiga ko ina ko da yake shi ma ba akwai kaulin tsari cewa da aidan da janaban duk ba sai an tsefa kan ba watan dai kawai muhimmi shine ruwa ya isa zuwa usulul sha'r to amma ya inganta hadisi da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da tsefa kai a lokacin haiba kuma ya zo a hadisi cewa ba ya yi umarni a yi wankan ba tare da tsefa kan ba tare da haiba din wallahi wa'ala saboda haka dai waɗannan sun ya kwa salasa wasu suna ganin duka sai an tsefe wasu suna ganin a haiba za a tsefe janaba ba za a tsefe ba wasu suna ganin a duka ma ba sai an tsefe muhimmi dai ruwa ya shiga zuwa usulul shar amma irin masu kitso da wani abu wanda zai hana ruwa isa zuwa usulul shar to wannan kam a wannan su ma bai ba balle wankan su musamman zan isa kan attachment din shi musamman a wannan su a mazawar malikiya ko kai yake gano wajen shi a shafa dukkan kai da ruwa to amma ko ba a mazawar malikiya ba a sauran mazahi ma wankan su bai yi ba to haka ne attachment duk wacce ta sa wani gashi ya danna gashin ta na asali ruwa ba zai iya isa zuwa ga gashin ta na asali ba ko da wannan sa gashin an halatta shi yake shi kanshi bai halatta ba ko wal wasilata wal mustawsalata laha ko inna ma la'ana an-namisata wal mutanammisa wal wasilata wal mustawsala to saboda haka bai halatta ba wal washimata wal mustawshima to wannan daura attachment din da aka yi yana hana ruwa isa zuwa ga gashi to in kuma har ruwa bai isa zuwa ga usul sha'ani ba a wankan janaba ko haila to wanka bai yi ba to Allah ya ba na abinda ake sawa ya rufe farce ko shi ma bai halatta ba shi ma in ya hana ruwa isa zuwa ga farce shi ma alula bai ko da yake suna bambantawa shi yasa ban so bayani mai tsawo kan shi ba suna bambanta kala kala akwai wanda suke ganin cewa watan yana daga asalin farcen baya ana asalin farcen bayyana akwai wanda suke ganin yana rufe asalin farcen to in ya rufe asalin farcen ba za a yi amma in bai rufe ba suna ganin za a yi to wasu kuma suna ganin a'a idan sabit ne daɗi to ba komai amma idan abin da ake saka shi misali wani abu ne aka saka sai kamar karfe haka sai ya rufe farce misali wanda su mutanen da suna saba to wannan ba za a yi alula da shi ba sai an cire amma idan ya zama sabit daɗi to babu komai wallahi a'lam wannan dai akwai yawa a rufe ko yawa to kaga irin wannan na robo wanda za a iya cire shi to bai halatta a yi alula da shi ba sai an cire shi amma wanda yake sabit ne kamar wani abu ne aka shafa ko wani abu wasu suna ganin ciwon ba komai ko da yake da dama suna tafiya akan ciwon shi ma dai ba za a yi alula da shi ba. Wajibul ghusli idza taqa al-hitanani wajabcin wanka idan kaciya biyu suka sadu wata ana nufin dai anan kawai a kinaya ne aka yi sadu na miji da mace ko da ba a yi inzari ba yana nufin cewa an ce mace ce kaciya ba ne na'am kaciyar mace daga cikin al'adun Larabawa ne amma ba yana nufin cewa wajibi bane addini amma yana matsala ce wanda take jawo maganganu da yawa to amma dai ya kamata a gane cewa kawai al'ada ne na al'umma ba ko umurnin da ya zuwa kan shi umurni ne wanda yake tafiya kan al'ada matan of haddathani Yahya an Malik an Ibn Shahab an Sa'id ibn al-Musayyib ko matsala ce wanda dama ita suna daga cikin masalolin da likita shine faqihi a ciki likita shine yake da batu yake da kaurin fasli likita ne za a tambaya a ji menene advantages ko disadvantages sai a Yahya an Malik an Ibn Shahab an Sa'id ibn al-Musayyib anna Umar ibn al-Khattab wa Uthman ibn Affan wa Aisha zawjat Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yaquluna idha massa fitanu fitana faqad wajaba al-ghusl an ruwaita daga Imam Malik daga Ibn Shahab az-Zuhri daga Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyab ya ce da Sayyidina Umar da Uthman da Sayyidatuna Aisha iyalin Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duka suna cewa idan kaciyan namiji ya tabi kaciyan mace faqad wajaba al-ghuslu to wanka ya wajaba ga dukkan biyunsu wannan matsala ce wacce take kusan yanzu ya zama ijma'i da akwai dan sabani wato zamanin sahabbai sai Ibn Ubay ibn Ka'b yana tafiya akan sabanin haka yana ganin cewa idan mutum bai inzari ba shine saboda akwai hadisin mutumin da yana ya tambaye Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me yake gani ga mutumin da ya zo ma iyalinsa amma har ajhada yake jibi ya albe ya samu yayi inzali ba Sayyidina Rasulullahi ce kana yusi mutum akwai hadisin mutumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika a kira shi ko sai ya dan jima bai zo ba har sai ya tsaye wanka yayin wannan tambaya Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce kana yusi ka anta tawaffa to wasu na ganin cewa waɗannan hadisan mansukhai ne wato hadisan ne da aka share su da waɗannan wanda suka biyo baya da cewa matukan an sami saduwa tsakanin namiji da mace to dole ai aurar حدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه قال سالت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب الغسل فقالت هل تدري مثلك يا ابا سلمة ما مثلك يا ابا سلمة مثل الفروج يسمع الديك تصرخ فيصرخ معها اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل wannan riwayar an ruwaita daga sayyidina Malik da Imam Malik daga Abu Nadri Maula Umar ibn Ubaydillah daga Abu Salma ibn Abdurrahman ibn Auf ya ce na tambaye sayyidatuna Aisha radiyallahu anha iyalin manzon Allah ma yaji al-ghusla me yake wajabta wanka fa kana sai tace hal tadri ma masaluka ya Abu Salama shin ka san kai menene kwatankwacinka tace kwatankwacinka masalul farruji farruji anan zai iya zama akwai tasfifi watan da farruhi da farruji duk malan su zai tafi watan dai kaman dan karamin tsuntsu misali wanda yake shi dai dan dai bana bakwai yasma'u diyakata tasruhu zai ji zakaru suna kuka suna me yake tara fa yasruhu ma'a zai shi ma ya kama tara irin nasu irin da diyaka din saboda tana nufin shi yaro bai kai ya tambaya a cikin wannan matsalar ba anan yana nuna mana cewa a tarbiyyar jinsiya ba haramun bane amma a tsarin sa na musulunci ina fatan mun gane babu shakka abinda mutane ba su fahimta ba ko ya haifar da sabani akai ta sabani akai wanda har ya jawo akai ta tuhuman wasu malaman addinin musulunci shi tarbiyyar jinsiya ko abin da ake kira sex education akan kansa shi kansa akan kansa da wannan mustalah din ba haramu bane amma ya aka zo da shi ne aka saka a ciki shi zai halatta shi ko ya haramta shi ina fata mun fahimta me aka koyarwa aka koyar ya aka koyar shine zai haramta shi ko ya bar shi a matsayin sa na halal amma in ba haka ba in muka lura wannan karatun a nan wurin sashi ne na tarbiyyar jinsiya ko akai ma shi wannan duk da yake da kansa ta faɗi cewa shekarun sa bai kai da wannan tambayar ba amma an yi masa cikin iffa cikin kunya da mutunci da rufawa kamar wancan Aisha bintu Sharaq ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana tambayar shi me za ta yi idan mace za ta yi dai wanka nace ta yi wanka da ruwa kaza sannan ta dan sabi dan turarin almiska dan wata ta taharbi thumma ta tahari bi tace ya rasul kaifa atatahhar ma tatahhar yace ta tahari tace ya rasul Allah kaifa yace subhanallah ta tahari sai rasul ya ce a ta jawo ta tace a abinda ake nimi an ta tabbayi asarar dan kibi wuraren da jini yake kaga har yanzu dai ita kanta ta ba ta amsa a kunye ce shi kan sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai kara akan ki tsarkaka ki tsarki da shi ki tsarki da shi tana bata gane yana ki tsarki da shi ko saboda ga kullu halin watan yana nuna cewa dole zama akwai hudud da zawabit malami ya zama mai mura'atin lafuzza la'in yanda suke cewa wai ai karatu a jini ba kunya saboda kawai ana karatu a faɗin duk kalma wanda zaka ji kaman ana fata ba shi a cikin addini in ka kalla kalmar karatu addini gaba daya yana zuwa da lafuzza a hazzabe cikin mutuntawa cikin girmamawa cikin suturtawa cikin kinaya wannan shine tsarin addinin musulunci ah darura ta kai mai bar da malaman addinin musulunci suna karanta waƙoƙin jahiliyye wanda suke kalmomi marasa kyau na baka da sauransu da me abinda yasa babu hanyar da za a gane alqur'ani sai an karanta ayyukan jahiliyyo babu dan mene domin qur'ani ya sauka ne a daidai lokacin da jahiliyyun suke wannan waƙoƙin saboda bi'an su shi aka fi sauwarawa a cikin alqur'ani kuma larabcin da suke amfani da shi shine larabcin da yake cika bari don su ya fara ijazi kwanayen maganar larabawa ko shi yasa malaman larabci suke cewa mafi girman hujjancewar larabawa suna da nasar wannan ne wanda suka ɗan yi karatun zamani za su gane na larabci suna da nasar na larabci shine sabon alqur'ani shine mafi girman hujja don da ba su da nasar da alqur'ani ba zai zo mansuran ba da zai zo da wata siga ne da ba so ala kun da halin wancan ana karanta ne don fahimtar alqur'ani don fahimtar balaga da ijaz da ma'ani na alqur'ani mai girma ina fatan mun fahimci wannan Allah ya gane ta mu da haka dai shi at-tarbiyyah jinsiyya abu ne mai kyau kuma wajibi ne na uwaye su ma ƴaƴayensu mata iyaye su ma ƴaƴayensu wajibi ne ai a dinga tazammut ana kukkullewa gaba daya yana haifar da illa kala biyu ko dai illa kala ɗaya ya zama yaro ya kai marhalar nudge marhalar bulug yana da matsanancin jahilci duk da yake akwai abubuwa na fitra amma akwai abubuwa da zama yana da matsanancin jahilci wanda za su iya haifar mashi da ruɗuɗ da khawf da sauransu ko kuwa yaro ya koma yana isti'ana da wasu isara sirriya ta hanyar kallon wasu fix ko bincike a wasu website ko karanta wasu littafai wanda yake da an bude an karantar da shi ta yanda ya kamata da bai bukatu zuwa komawa ga waɗancan da ya sami ilimin abin da yake ganin yana da bukatuwa zuwa gare shi da ga bayan fi uwaye su karantar da ƴaƴansu abin da suke bukatuwa zuwa gare shi min tarbiyyar jinsiya wallahu a'lam wannan kuma shine duka abin da irin waɗannan hadisan suke nuna mana wallahu a'lam idza jawaza al-khitanu al-khitana idan kaciya ta wuce kaciya faqad wajaba al-ghusl shikenan wanka ya wajaba وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعزم أن أستقبلك أن أستقبلك به فقالت ما هو ما كنت سائلا عنه أمك فصلني عنه فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا أرويت لك إمام مالك رضي الله عنه لك يحيى بن سعيد لك سعيد بن المسيب لك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كمن يزور سيدتنا عائشة رضي الله عنها يا لمن الله سيدة الختان الله سبحانه وتعالى a da duk girma ana samun girma ne da jingina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna lura wato ladabin Imam Malik duk in ya ambaci wani da wata daga cikin yare manzon Allah sai ya ce zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan ibaba shi ya ba shi wannan sharaf din zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ashabun nabi su ma suka zama na daban ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam فقال لها يتي من شد علي اختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في امر يتي ساباني وتابوبتي تكاني كلمه خلاف باختلاف استلاف ko da yake a lugha suna zuwa da ma'ana ɗaya duka sabani amma a istilahin fuqaha in suka ce al-ikhtilaf suna nufin sabani a cikin furu'a wato sabani a cikin abubuwan da ba sa haifar da jan daga da ba hammata iska sabani a cikin abin da baya haifar da raba masallaci ko gaba ko fada su ake ce mu furu'a masalolin fiqh irin abin da littafan nan ke koyar da mu wanda mu yanzu sun muka bayar usul yanzu manyan malamai su ne wanda za su iya maida kowanne farki daga cikin furu'a ya koma asali daga cikin usul kuma ya zama dalilin yaki tsakanin al'umma kaga ana fada kan kunuti ana fada kan abubuwan daida da ya kamata furu'a ne a cikin addini ba kamata hukuncin su in ka bar su ma a sallah shi sujjada kabu ko ba a ji bane ana fada kan yaki wace rujunu ana fada kan jalsatul istiraha wasu abubuwa ne wanda yake dukkan su masail ne farqiyya wanda dai yana da uzurin shi wanda bai yi ba yana da uzurin shi ba a daga kara akan su fa amma mu mun shagala daga manyan masailin da suka shafi al'ummar mu mun shagala da fada a cikin waɗannan sanawiyat din wanda bakin da wani malamin ya ce sanawiyat ne ma ko ashiriyat na masail saboda haka lallai dai ya kamata mu koma cikin hayyacin mu mu gane kana ina yawan fada ma dan uwa Imam Shafi'i yana yin kunuti a bayyana kuma a sallah bayan dawowa daga ruku wata rana ya je zai yi sallah a gaban kabarin Imam Abu Hanifa sai aka ji sallah aka shiru bai kunuti ba almajiran sa bayan idan da sallah suka je gida sai suna tambayin shi ya imam ya zaka ba da mu kawai zaka sallah ba kai kunuti ba da wani ya ce a yace yanzu kuna san dan ni ne sarkin rashin kunya yanzu har gaban kabarin Imam Abu Hanifa a garin sa sannan dan dai sai na ƙara raba al'umma kan abin da farqi ne min al-furu'i musta'abi ne gayatu ma yakunu shine yakunu min as-sunan sai kuma in ce kuma dai sai na raba al'umma kan wannan shi yasa malamai a wannan zamanin sun yi wani ijma'i mai muhimmanci a rabitatu ulama'i al-umma akwai wani majlis na duniya na manyan malaman addinin musulunci na duniya sun yi wani ijma'i muhimmi da an girmama wannan ijma'in da an huta ijma'in shine bai halatta in dai daga cikin mazhabobin sunna ne daga cikin mazhabobin sunna da ake yi to bai halatta ba a zo a samu wasu jama'a suna kan wata mazhaba daga cikin mazhabin din da mazhaba ce sunniya hanafiya shafi'iyya hanbaliya malikiyya ja'fariyya misali da duk sauran mazhabin sauriya wanda suke su ake kira mazhabin da sunna to bai halatta a zo a samu mutane suna ɗaya daga cikin wannan a zo musu da wata fatawa ta wata mazhaba daban ba kuma saboda suna kan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kowannen su bai taba dogara da sarrai daga in ka zo ka sana al'umma malikawa ne to dole kai ibada a tsarin malikawa dan zaman lafiyar al'umma in ka zo ka sana al'umma hanbalawa ne kai ibada a tsarin hanbalawa dan zaman lafiyar al'umma mun je wata kasa kwanan nan mutanen kasan da hanafiya ne mun idar da sallar magriba sai aka ce a tashi ayi isha'i mun tashi zamu yi isha'i sai da su dare da su wasi sai ce a to a bar isha'i kowa ya daki in je gida su ba su jami'i kwata-kwata sai a arfa kwata-kwata ba su yadda na jami'i ba a mazaban su to shi ne tun da ba a yi sai a zauna lafiya da mun zo sunan taron ijma conference taron haɗa kai to kuma sai mu zo a ijma conference kuma ana rigima wanda za su yi sallah da wanda su yi sallah da wanda aka yi kenan saboda wannan su ne abubuwan da ya kamata mu gane su wato tsanantawa a cikin addini duk inda ka tsanantawa a cikin addini to a cikin furu'a ne wani mutum da ya dauki wata matsala ta furu'a ya ce dole sai kowa ya yi ko ko sai shi ya saba da mutane saboda wani farqi ko ko saboda wata sunna ko wata hay'a ko a dinga yaki ana fada to wannan da ya kamata gaskiya mu fahimta mu wasa zukatan mu mu gane ikhtilafi tun zamanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun manzon Allah na duniya ma suna samun ikhtilafi ko duka mu mun san hadisin asabta sunna da kuma nakal ajru marratayn da mutanen da ba su ruwa ba suke ce ma suke sallah wannan da ya samu ruwa ya ƙara yin sallah wannan kuma ne ƙara yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan asabta sunnata ka dace da sunna yace wannan kai kuma lakal ajru marratayn kai kuma kana da lada har su biyu dan wurin akwai karatu na ta fada mai yan uwa wai ashe wata ibada ta kan fi ladan bin sunna
wannan hadisin yace kirkiri ba tawili nake yi ba ashe aka yi wata ibada hatta bilaga ibada da aka ga sunna nasi yace haka ni kuma sauran da ai kowa kuma yace dauki nasi yaje wajen malamin amma dai haka nasi yace wannan asabta sunnata ka dace da sunna wannan kuma yace lakal ajru marrataini kai kuma kana da lada kai don na lada akan dacewa da sunna wallahi so da cikin zamanin sabai ana sabani ana sabani dan haka ya kamata mu zama muna da nasuwa a cikin matsalolin sabani kuma ma ba wai a qur'a ba har a usulul aqaid din ana sabani a cikin sabai amma ba sai ba ce mu wani kafiri ba cikin su har a usul ko idan kana son ka gane haka ka dauki sahihul bukhari ka dauki biyu ka sani malam wanda ya san rijalul hadisi ka ce cikin rijalan bukhari ya ware maka qadariyuna da khawarij da jahmiyuna da shi'a ba dai suna ke cewa ana ikhtilafi da su a cikin usul ba to ya ware maka su daga cikin rijalan bukhari sai ka sani akalla ko ko dai daruruwa alal akal daruruwa irin wadannan wannan kadari a ba da imranu mai hibban ba ina yau ba mutane misali da shi imranu mai hibban wata yake yi yana yaban mutumin da ya shahadantar da sayyidina ali yana cewa da ma shi amma da hadisansa a cikin sahihul bukhari shi wannan mutumin akwai hadisansa me yake nuna mana yana nuna mana cewa in mutum mai gaskiya ne ko da yana da mab'ad a aqidarsa suna karban maganarsa sun yadda da musuluncinsa sun karbi maganarsa ko da yana da tsa'an cikin aqidarsa kada aqida su ne usul mun ma bar maganar qur'a ko da yana da mab'ad a cikin aqidarsa duk da a nazariya za a ce maka ba za a karbi hadisin gullatu shi'a ba kaza kaza amma kuma a ƙarshe zaka zo ka sami hadisin rafida din a cikin sahihus sitti aikace so daga asali shine mutum mai gaskiya musulmi mai gaskiya musulmi mai amana suna rike shi sun san cewa dan uwan su watan me ake cewa a rafitar musulunci ta hada su wanda yake kuma wannan rafita ce mai girma da bai kamata mai wasa da ita ba wanda suka maida addini wasa da tsiya na jifin mutane da kafirci da shirka to ba fitina ba bid'a a cikin al'umma kamar wannan abin ba fitina cikin al'umma irin jifar musulmai da kafirci karatu mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ko innama atakhawwafu alaykum rajulan qara alqur'ana hatta ru'iyat bahjatuhu alayhi wa kana rida'ahu alislam fa sarakha minhu wa kharaja bisayfi ala jarihi wa ramahu bishirk ko qala qulna ayyuhuma awla bishirk ya rasulullahi arrani am almarbi qala bal arrani sura kana da hadari Allah ya kare ta zaka ce wannan bid'a ne ko ko abin da malamai suke cewa mutum yazo da abin da a zahirin abin shirka ne ko ridda ne sai su ce wannan aikin shirka ne amma kai ba mushriki bane wannan shine adalcin malamai zasu ce wannan aikin shirka ne ko inda ka san abin da kake yi ko inda ka kuduci domin shirka ina yawan faɗin wannan a majalisai fiye da ɗaruruwa cewa shi fa shirka da ridda gaba ɗaya aikin zuciya ne aiki ne na zuciya duk yadda mutum zai aikin ridda in bai kuduci ridda ba sunan shi murtaji ba ina fata mun gane wannan duk yadda zai aikin ridda in bai kudurta ridda a zuciyar shi ba mutaji sunan sa ya je ya sami gunki gaban shi ya ta sarra ba sunan shi mutaji ba dan shekara goshi da akalla sahabbai suka yi suna kallon Ka'aba tana cike da gumaka suna sallah amma ba gumaka suke bauta ma ko sai aka bauta gumaka da sannan aka cire gumaka amma ba kuma ka ubangijin kuma ta suke bauta saboda haka ba su da niyyar zuciyarsu ita Allah yake kallo tunda niyyar zuciyarsu bauta wa ubangijin gunki-gunkin banza ne yanzu anan da haka kullum dai ibra abin lura shine niyyar mutum shi yasa alƙali da aka ce za a ce to ya za a yi asan niyya shi ba za a sanar da ba kenan a'a shine dalilin da ake kai mutum wajen alƙali sai ya ta masa tambayoyi har ya gane abinda ya faɗan nan shi yake kujirta a zuciyar shi ba shi ba zai ce to ya yarda ka shi
shine manufa a kai shi wajen malami mu shehi ko alƙali ya ta masa tambaya ka san ko kaza fa kaza kenan ka san ko kaza fa kaza kenan to kaza kaza kike nufi ai ta kokarin kusanto abin da ya faɗa da abin da ke zuciyarsa in aka ga da zuciyarsa da abin da ya faɗa ɗaya ne sai ce wannan mutum ne Allah ya gane
so fi amri inni lawazimu an astaqbilaki bihi yace sun yi sabani a cikin wani lamari da ni ina girmama ina ganin girman zo fuskance ki da tambaya cikin wannan lamari fakalat ma huwa tace menene fa duk da failan an huwa maka fasalni anhu tace duk abin da zaka tambaye mamanka ka tambaye ni ba mamanka ne wa azwajuhu ummahatuhum annabi wa auladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum fakalat yace to ar-rajul yusibu ahlahu anan gurin ne aka Sayyidina Abdullahi ibn Abbas ne kurai khawaris ko lokacin da khawaris suke tambaya suka fita suka balle wa Sayyidina Ali sai suna tambayan wai dan me Sayyidina Ali zai yaki yace ba za a ci gimma ba ya yaki su barin mutanen Jamal da mutanen Muawiyatu da Abi Sufyan dan me zai ci a yake su amma ba za a karbi ganima ba daukan ganima kuma ma aka kashe mutun zai tsaya mishi sallah tare
Allah
yace to wannan ne matsalar ko yace to shikenan to ka tara an tun ci ganima sai sai da tuna Aisha ta fada cikin ganima gayinku wane ne zai isbahi da ita misali to yana cikin tambayoyin da ya musu kaskai masa ya kore su da shi Allahu a'lam ar-rajul yusibu ahlahu thumma yuksil wa la yunzil yace mutun ne ya sadu da iyalinsa sai kasala ya same shi ba tare da yayin zani ba فقالت اذا جاوز الخيتان الخيتان اذا كاچيا يزرچ كاچيا فقد وجب الغسل وانكايا وجب فقال ابو موسى الاشعري سي ابو موسى الاشعري رضي الله عنه يتي لا اسال عن هذا بعدك احدا احدا بعدك ابدا يتي بزن تنبيه كوا wannan tambayan ba kuma bayan ki har abada bana bane tambaya saboda abin ba fuzul bane ba abune na wasa da sauran su amma ana ibada ne dan addini dan gaba da addini ya sami amsa daga bakin wajen huzari da kai huzari da sanki kuwa da kawar da matsalar huzari ne yasa saboda ita a duk masalolin da suka shafi zaman take wannan miji da mace to duk sababbai ba wanda ya kai ta fito a nan wajen saboda ta kowa karba na ni kai tsaye a aikace da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake dogara da kaunin ta a ciki yasa shi ba kuma wanda zan tambaya ko wanda da kamar matsalar da na huwa ya ni can ko da ya fadi na wanda ya waye gari da janaba kaga malamai sun dogara da maganar sayyidatu Aisha da Ummu Salama dan ne dan sun fi kowa sanin abin da ya shafi karatun da ya shafi zamantakewar cikin gida na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi alim za mu tsaya in akwai tambaya sai mu amsa tambaya ɗaya biyu kafin lokacin kiran sallah wallahu alim
na kama da dawomi amma da matsalar wankin janaba kamar ashawa idan mutum ya zo ya wanke daga cibin shi zuwa wurin sai
ya wanke ya wanke wurin da cibin shi kenan sai ya buɗe shawa ya shiga ya yi ɗari bisa ɗari yayi da yusa kai ba wani wajen ka san addini sauki ne ina hada dina da yusuf yanzu wani gace sai yayi mago kiti ya kauna wannan rubutu goma sha shi ina zai same su wani ma bai da kokitin a kusa da shi so da isa da tambayar da zaka kara akan wannan idan ya shiga cikin babban wanka kuma shi shi ya alata kafin ya wanke dattin da bayan wanke dattin to nan matsala ce ita wasu suna ganin bai halatta ya shiga ba kafin wanke dattin dan ruwan daga shigan shi tare da najasar ruwan ya zama najasar ce da ruwan babu ba nawa ai ya kana ma mu kalilan lam yahmil najasa ko to saboda haka a ruwan ya zama najasar ce to wasu kuma suna ganin a zai yi a haka zai iya yi a haka din saboda in dai bai fita ya koma saboda wannan ruwan yana cikin alma'ul wato ruwan da yake munfasil an jasadi wanda yake alma'ul qahirun to su eh da suke kallon abin wallahi a'ala so amma dai ijma'an idan bayan ya riga ya wanke jikin sa ne to zai iya wanka da shi zai iya shiga da wanka ba ku
kuma maganar barci
farci na
jan barci da yake sama idan ya makale ya kasance farcin ya fito yayi tsawo ka san bayan farcin ruwa ba zai taba ba amma daga cikin farcin ruwa zan iya taba tunda ba shafa abu ba
shi shari'a ba cikin farce yake a zuba ba yi cikin farce ba cikin shari'a zuba ba sai da tunda yayi tsawo yanzu dole a zuba masa amma ba zai ignani daga zuba mu waje ba zuba mu ciki ba zai wadatar daga zuba mu waje ba sai dai abinda muka ce wasu daga akan cewa zuba wajen ba dole sai ya tsara ba idan abin bulasik ne da aka saka wata matsala ce ta barura idan akwai barurar da ta haifar da asa ba ku amma in ba barura to mafi kyau mutum ya yi tirabi ga addinin shi ya ci amma inda barura ba ku mai
sunan nan suke sawa dan ado suke sa wannan roba suna sa su ba gulu har a wurin masu yankan farce irin nasu za a sa su ba gulu a liƙa shi
kwarai da su ba gulu suke sa shi da halatta da halatta ba mu tsaka da halatta ba saboda an rufe farce din na
wayan nan
na
haddathni yahya
haddathni yahya
shi ya haddathni yahya
haddathni yahya malami ne guda uku akwai wani yahyan kuma akwai kuma abul layth akwai kuma al-imam al-baji dukansu suna riwaya daga yahya suna cewa haddathni yahya akwai wani yahyan yahya ibn yahya akwai shi yana cewa haddathni yahya wannan al-laythi akwai kuma abul layth shi ma yana cewa haddathni yahya wato duka malaman wanda suka ruwaici wannan ruwata din daga Andalus Maghrib kenan to a wurin Yahya suka karbe shi to duk wanda suka nakarta daga wurin Yahya wurin mutum 40 ne amma mu ne ruwayoyin mu waɗannan guda uku sun ne mafi shahara to duk inda zasu ruwaita zasu ce haddathani ya eh kamar yadda shi ma Yahya ɗaya ne daga cikin ruwat din muwan wato bayan shi mutane da yawa kamar yadda na taɓa faɗi akwai nuskar muwatta daban daban har wurin guda 17 yanzu akwai su na'am
Bismillah sallu qabla al-maghrib
ayyanka sallu qabla al-maghrib transition amma ina ganin bai inganta ba ina gani wato abin da yasa nace ina ganin bai inganta ba abin da ya inganta shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai suna salla bayan maghrib amma lam yati yawman wahidan annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salla qabla al-maghrib wato manzon Allah bai taba zuwa a wani hadisi ba ko da ne rauni cewa ya taba yin sallah raka'a biyu kafin yayi sallar maghrib bai taba halarta zuwa hadisi ba to mawuyaci ne manzo Allah ya ce ayi ambayin mawuyaci ne saboda haka shi yasa nace ina ganin bai inganta ba ko da ban san hadisin ba na bai so ba ko da a hadisi mai rauni cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba rana ta fada kafin yayi maghriba yayi sallar amma ya zo daga wurin sahabbai sun yi da isnadi ingantacce na
ina so ka yi bayani kan ya sumbaci matarsa ko ya sha wacce ta matarsa ko da dama ka kada ki kai mana karin bayani akan cewa in ka san lazzata awwala da ki ainihin jin dadi ko ya samu jin dadi to bai niyya ba bai samu jin dadi ba
to da mun bai tsakanin shafawa da sumbanta
na'am
shafawa in kafa da babbata aw wajada
na'am
sumbanta a ganin malamin maza maliki shi dama mazamin dan zani ya kai shi ba a yi sai da yin sha'awa in dai da mata ne saboda ba a yi na tarawun shi yasa na tsaya bayanin yi na tarawun ga dani sani zai sumbanci yar sa na tarawun na tausayi da kauna amma na mata shi dama in kaji sumbanta abu ne a ganin misali al-urfi abu ne da ake yi dan sha'awa saboda haka ba zai a ce an yi lam yaksud al-lazzata saboda haka dan bai sami lazzawa ba da lam yaksud ha ka fahimci bambanci amma shafawa shi abu ne da za ka yi ba da niyyar lazza ko shi ne kamar wancan na daga kafan sayyidatuna Aisha radiyallahu anha da makamcin su
assalamu
alaikum salam
akan mukan na'am zai yi wanka na zanaba da rage mata na ruwan tafi
eh wannan matsala ne na sabani watan wankan mace bi fadlin rajuli ko ar-rajulu bi fadlin mar'ati jamhurin malamai sun tafi akan halaccin shi matukan najasa bai shiga cikin ruwan ba wato in dai kawai mujarradin wankan ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar yadda iyalinsa suka fadi ina jin mun karanta hadisan ma anan cewa suna yin wanka da fadlin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato magana ne na al-ma'u min fasl an yadin janubi shin shi wannan ruwan najasacce ne ko ba najasacce bane jamhurin malamai sun tafi akan cewa ba najasacce bane saboda najasan shaba ainiya bace na'am
shi yasa manzo Allah
kasan wancan kamar a ce a fariya budadde wannan kuma buta ne a rufe to su inda suke ganin kamar wanda yayi amfani da wannan na kwariya shine ake aka samu abin amma kamar dan butan wannan wani abu aibe shi na cikin shi babban nan
to ai da ma shi ba shi muke magana shi na kwariya yake magana na butan da kwariya ko kuma kike yake magana na buta kan wannan ai ruwa sabo ne ba fatulul rajuli bane wannan eh sabon ruwa ne tunda ba a cike shi
الرجل بفضل المرأة شي ديكا دين
با با ديا بني المرأة بفضل الرجل idan ita wato shi namiji ya wanka shi ko da ragowar ruwan mace shi kuma yana da banci da mace ce wanka da ragowar ruwan namiji amma za a ba ai dai wannan bayani ba cewa arrara wasu na ganin ba zai halatta ba idza khalatil mar'atu bil ma'a idan take in yana da ma'a gaban ta ce wanka to za zai iya yin shi ma amma in take da ta kunna kanta ta wanka to ba zai shigo yi ba saboda an ce sun saba wasa idan suka shiga bayi kuma suna yawan shiga cikin ruwa su zauna abubuwa da yawa dalilin haka bai san bai ta yi ba da ruwa dan haka ba zai yi ba wasu kuma suna ganin a'a da dare wajen dai malamai sun fassara aqwal na mazahib a cikin gas iktisalul rajuli bi fadlil mar kuma shi ba wani nassi kai tsaye wanda ya zo illa hadisin cewa kanin in kanin rijalu wa nisa wa yatawaddauna jami'an fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wato hadisi ya ce maza da mata sun kasance suna tare ne ya cikin yin alula daga kwarya guda daya daga watan abin da ya alula babba da ba mu daya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma wannan mazalika kabla an yi zurbat hijab kafin ayin hijabi ya sauka a ce namiji kare ta kudi da mace na
wajen wankan mace haila din za ta kwace kitsanta
na
to shi ma ne ba sai ma aka fama ta
shi ma ya shiga ciki na a kira ga Allah
bai kamar su ne ko da mutane ne suke shiga da maza da mata da kuma kasan kure to amma kin yanzu yana so zai wankan jaraba kuma yin irin wannan ruwan da kare
sai ya tafara a kan kuma eh to sai mun fuhu ya danta kai shi ruwa ne da asali na ana yawan saurin sabunta shi zai ya wasu shiga su fita ba a sabunta shi ba wannan kenan na biyu kuma shin yawan shi ya kai ya zama ba zai dauki najasa ba ko bai kai ba ya danganta ne me isbar ruwan da ka san malamai sun maganganu wasu ce wanda ya kai ba zai dauki najasa ba shine wanda in ka sa hannunka ka kada a nan barayin igiya ba zai kai karshen can ba kada ne wanda in ka kada a nan motsin zai kai karshen ruwa yana daukar najasa wasu kuma suka ce a'a idan ya zama kullace ne min kilalin hajar wacan tuduna guda biyu da tudunan hajar kowanne ɗayan su ya kai wurin lita ina ji wurin 500 da wani abu kowanne sura da zai zama kusan lita 1000 kenan da ya kai lita 1000 ba zai dauki najasa ba sai in ya canza shi wasu kuma suka ce a'a ko ma ya canza shi ba kuma saboda kabiyan bi'u buba akwai wata rijiya da ake cewa bi'u buba ana jefa mushan kare da su fiyato watan kallon da mata ke kallon su na jinin haidar su da biye da ana wawa ciki kuma su mutanen Madina suna wanka suna ibada da wannan ruwa saboda haka dan misali zaka ce ana shiga sun kula a fitsari a menene duk ba komai matakan ruwan bai canza ba malam ya tagayyar launi sun sharaɗin su kenan wasu kuma an ba'amu aura da hatu ko wannan kenan wasu kuma suka ce a'a idan qalil ne to ba zai yi ba qalil kuma a mazhabin malikiya gaskiya shine irin wannan wanda yake misali a ma'ul mutahajjir wanda yake kamar ruwan sinfu za a dake shi qalil idan ya zama mutahajjir ne baya gudana kuma to in aka yi fitsari a cikin shi a najasta shi to kuma ka san su yi fu irin wannan baya wadatuwa daga zuban najasa suna da alifa ta kuma zama malikiya daga ba za a yi wasu in an samu ta ruwa to amma dai ina so in ce maka akwai masu ganin ba
na da lafula da ke bayan sallar asuba akwai lafula da ake bayan sallar asuba da ke yin insha Allah ita ma sai rana ta fito ko kuma gare shi da wajen yin sa daidai kamar ka take kai wajen ga sai dan kai alwatin ka alwata ta kare ma ba ka da tawanda ko dai ka tashi da gurin da ke sallar
to shi wannan abubuwa ana kiran su fadail ba a ƙaryata su saboda koda ba su inganta a hadisi ba
kyakkyawan zaton mutum da abin zai iya bashi ladan abin ana kiran su fada'i ko raba'i a hadisin tarbiyyi ba ne fi amma dai ban san asalin wannan abin a sunna ban san asalin shi ba amma ba wani abu cewa idan alula mutum ya kari alula in ya kari ana jiddada alula to wannan magana yana nuna dan wata ban san da sauri in karyata magana ban su ga san ilimi na da fadi amma magana yana dauke da abubuwan da ke raunana shi da yawa a cikin sa yana dauke da abubuwa da yawa da ke raunana shi a ciki dan haka ba za a yi timanin shi kai tsaye ba kai dai abin da muka sani na sunna shi ne sallan duha ita kanta sallan duha ma an yi sabani ya inganta hadisi sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun da aka taba ganin shi ko sun ce ba su taba ganin shi ya yi ba to saboda haka wasu suna ganin cewa yana cikin sunna wasu suna ganin ba ya ciki haka maganganu da yawa to dalilin haka duha kuma daga lokacin da rana ta fito ya halatta alita ko da yake dai jinkirta ta shine mafi inganta kuma mafi shahara a cikin sunna wallahi a'lam amma a ce alita na'am
na'am
ta ga kowa da suke bayan kun yi da sallah sun sai to su ba su ne suka dauka masnama su gane dauki kai watan hadisin da ya yi istisna'in kaskamati salatu wani hadisin ya yi istisna'in ikama watan masnama na banke ikama amma kaifiyar ta da ikama a kan wakar lafiyoyin da yawa ba kala biyu ba ne ma kawai kaifiyar da yawa ba mafi inganci shi ne ifradin ikama tare da tasniyar sauran ina fatan ka fahimta to amma wasu suka dauki ta aminin hadisin cewa shi ma ana tasniyar shi gaba daya sai suna tasniya dan haka dai duka duk wanda mutum yayi yana da ladan abin da Allahu ta'ala sai da haka wa Allah
nace kuma kamar hada sallolin nan da ake yi na magarba da isha sai ruwa ya zo hadisi to in fact a cikin karfe 7 kafin ta sai aka gama wannan ya halitta
ban gane
kamar magarba da isha ka san har da an hada sai ruwa ya dauki a eh ruwa ba ruwa ma ha hade mu eh har ne ita so to kamar a ce kuka bin ta so a yi da nake so ka gane na'am shi magarba da an yi tantance shi lokacin isha ya shi na'am
a dukkan mazamu yanzu da muka ce waktar wahida kawai wannan da ya fara so da an yi da magarba to in ka fito da kuma za a yi lokacin isha yayi ku san ke da abubuwa ne kamar kallon su ta
na'am
na'am
na'am tegira wani yayin ta ta kuma ji
samu ba kai
ta kuma
bayan
har ta ne
soci na doke shi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Rasulina Muhammad akhiran wa salli ala sayyidina Muhammad fi malal alamin din wa ala ali Allahumma inna nas'aluka wa 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 nas'aluka wa
nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa